Wannan lamari ya samo asali ne daga yajin aikin gama gari da haɗakar ƙungiyoyin fatakan ta Najeriya ta fara a ranar 25 ga watan Fabrairu, wanda daga bisani ta janye bayan shiga tsakani da gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya yi a madadin shugaban Najeriya bayan shafe kwanaki da yajin aikin. Sai dai ya zuwa yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, duba da yadda gwamnatin Najeriya ta gaza cika alƙawarin da ta ɗauka, a cewar shugaban haɗakar ƙungiyoyin fatakan ta Najeriya Dr. Muhammad Tahir.
Tun daga zuwa yajin aikin mu har abin da ya kasance zuwa yau, to babu wani abu dai wanda ya zama da takamaimai wanda zamu ga membobin mu cewa ga abin da gwamnati ta yi ko kuma alƙawarin da ta cika. A dalilan wannan, shi yasa ranar 8 ga wata muka kira taro na chairman kungiyoyin mu na jihohi. To ga halin da ake ciki shine muka bada dan tsawon sati 3 saboda mu ga ko gwamnati za ta yi wani abu. A dalilin wannan, mun rubuta takarda na tunatarwa ma dukkan jami'ai na gwamnati. Abin da muka sharuɗa sune abubuwa guda biyar. Daya shine a ba mu daman kowa dan Najeriya ya yi kasuwancinsa a ko ina a cikin ƙasar nan kamar yadda doka ta tanada, kuma kowane dan Najeriya yana da yancin da zai zauna a kowane bangare na ƙasar nan ya nemi abincinsa. Na uku shine waɗannan wanda suka aikata wannan ta'annati na kasuwan sasa da dai sauransu, a farauto su don su fuskanci hukunci, a biya mu diya ɓarnar da aka yi mana. Na biyar ɗin shine a bar mu duk inda za mu biya haraji, mu biya a inda za mu ɗauka, sannan kuma mu biya a inda za mu sauke. Saboda haka muna tunatar da gwamnati, muna nan kan bakanmu, 29 ga wata shine lokacin da wannan wa'adi na muka ba ta cika. Yanzu dai muna sauraron me gwamnati za ta yi. Idan har gwamnati ba ta yi ba, to ka gani mu ma sai mu san me za mu yi.
Alhaji Sani Musa, da ke zaman shugaban kungiyar 'yan kasuwa da fatakan reshen jihar Edo, ya ce
akwai hakuri da muka yi cewa wannan kuma shine zai zama na ƙarshe. Wannan idan gwamnati ba ta ɗauki mataki ba, za mu ɗauki matakin sai ba ta gani. Rayuwar mu shekarun da aka baro baya lafiya ƙalau, babu wata matsala. Akwai mutanen arewa da yawa da sun mallaki gidajen kansu a Benin, ba matsala. To amma yanzu kuma abubuwa sun gaskiya sun fara canjawa. To canjin abin da ya shafi kalubale na tsaro, da idan dan arewa mutum ɗaya ya yi kuskure shi kadai ne, yanzu kuwa in dan arewa ɗaya ya yi kuskure shi kadai ne, akan dan arewa gaba daya.
Shi ma Alhaji Mustapha Ali, shugaban fatakan kananan dabbobi kuma mai bincike a kungiyar fatakai ta ƙasa, ya ce
mu gaskiya ba mu goyi bayan a ci gaba da dorarren hakuri ba, amma saboda manyan mu sun riga sun shiga gaba na haƙulƙultar da mu, gaskiya mun zo wuya, musamman ma fataken awaki da shanu a ƙasar nan, domin duk abin da ya taso akan haike wa membobin mu ne. To gaskiya wannan din na regional market akwai wannan issue a gaban mu, wanda gaskiya shine ƙarshen point din mu, indai ba a yi mana adalci ba, domin mun gaji da wannan, yau a kashe mana wannan, gobe a kashe mana wannan. To gaskiya da mu je muna ɗaukar rayukan mu muna kaiwa cikin hatsari, dama ƙarshen point din mu regional market, a yi mana su kawo mu kawo, kowa ya zo ya saya.
Duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamna Yahaya Bello da ya shiga tsakani a baya da kuma gwamnatin Najeriya kan wannan lamari da ya ci tura. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.